Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31 25 da kuma 16 a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Salauniya da Fara'a da Nomad da Dalal da Niya FM da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alpha Radio kuma sai a kasar Ghana za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodai yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com Masu haro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Laraba 31 ga watan Janairun shekarar 2018 Ibrahim Jarmaini tare da Ladan Ibrahim Ayawa daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanin labarai
Shugaban Amurka Donald Trump ya zayyana irin wato nasarorin da yake gani ya samu daga lokacin da ya kama kan karagar mulki kawai yanzu a jawabin da ya wa majalisun kasa Sai dai kuma a wuri da ƴan majalisar dokokin Amurka sun yi tsokaci kan jawabin na shugaba Donald Trump. Wasu kusoshi daga Afghanistan sun kai ziyarar bazata a ƙasar Pakistan domin su tattauna da takwarorinsu na soja da faran hula a muhimmancin hada kai ga batutuwan da suka shafi ƙasashen biyu.
Kanin labaran kenan aka saurara. To a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa majalisar dokokin jihar Niger ta gayyaci kwamishinan ƴan sandan jihar domin yayi mata bayani akan matakin da suke dauka wajen magance yawan satar mutane da neman kudin fansa duk da shike akwai waɗansu da ake galgi a hannun jami'an.
Laifin me kenan?
Laifi ne na kashe mutane.
Mutum nawa ka kashe?
Tun wanda aka fada shine.
Kai fada da kanka mutum nawa ka kashe?
To an ne kimanta haka na yi ƙarya saboda me? Kuna son fadi gaskiya ne.
To Allah shi kyauta sai kuma kungiyar Yarbawa zalla ta Afeni Ferry da ta yi wa ministan tsaron Najeriya Masud Dan Ali kira da ya sauka daga mukami ko me wasu 'yan kasar ke cewa
ka fada ra'ayinta ne kuma ba su za su implementin din wannan kira da suka yi ba sun da ya fada ne watakila kuma ko suna da dalilan su to suna da wani dalilai abin sai su kawo dalilan su idan dalilan kwarara ne abu sai a duba a gani in abin mai yiwuwa ne kuma sai a yi
Akwai mu kuma da rahoto daga jamhuriyar Niger da kuma shirin himma na Ladan Ayawa amma duka fa nan sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya.
Masu haure assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira da a samu haɗin kai. Sannan ya yi listafin irin nasarorin da yake ganin ya samu ta fuskan tattalin arziki da manufofin ƙetare. Yana wannan magana ce sa'in da yake jawabinsa na farko a halin da kasa take ciki a zaman haɗin gwiwa na majalisun dokokin Amurka. Ya ce yau ina kira da mu jingina dukkan bambance-bambancen da ke tsakaninmu mu rungumi aƙida guda domin samun sukunin sauke nauyin da ke kanmu na mutane da suka zaɓe mu. A jawabinsa na tsawon minti 80 Trump ya buƙaci 'yan majalisar dokokin ƙasa da su amince da ƙudurin nan nasa na yin garan bawul ga dokokin shigar fice da inganta kayayyakin more rayuwa. Da kuma ya koma ta kan maganar harkokin diplomasiya shugaba Trump ya alkawarin ba zai isa sauci ba daga nan yace zai aiki wajen magance matsalar da ake fuskanta game da shirin nuclear Iran hakanan kuma yace Amurka za ta yi tsayuwar daka wajen tunkarar matsalar Korea ta Arewa sai dai kuma a wuri daya majalisar dokokin Amurka ƴan majalisar dokokin na Amurka sun yi tsokaci kan jawabin da shugaban na Amurka Donald Trump ya yi a zaman haɗin gwiwa na majalisun dokokin biyu waɗansu suna yaba lafazinsa za a yi aiki tare na cewa za a yi aiki tare yayin da wasu kuma suke cewa ya yi amfani da jawabin wajen fayyace dalla-dalla irin batutuwan da ƙasar ke fuskanta ɗan majalisar wakilai daga jam'iyyar Republican Ryan Castillo ya kira jawabin na shugaba Trump a matsayin na ci gaba domin ko ya bayyana abubuwan da ake bukata a cikin gida misali batun inganta samar da ababen more rayuwa da harkokin shige da fice dan majalisar ya ce majalisar dokoki na bukatar daga yanzu ta yi amfani da sati guda mai zuwa har ma watanni domin ganin ta faɗaɗa waɗannan kudurori na shugaba Trump shi ko dan majalisar dattijai daga jam'iyyar Democrat Chris Coons ya ce ya yi fatan ganin shugaba Trump ne ya gabatar da jawabin nasa ne da ke kunshe da burin sassa biyu da za su yi aiki tare kuma ya yi kwakwaran bayanin yadda za a inganta abubuwan more rayuwa ta da ƙarfafa buƙatar Amurka a duk faɗin duniya da kuma tunkarar matsalar Koriya ta Arewa ya ce shugaban ya yi haka a wasu sassa amma a wasu sassa bai yi ba shi ko ɗan majalisar wakilai daga jam'iyyar Republican Brian Fitzpatrick ya ce a ganinsa shugaba Trump ya yi nasarar gabatar da jawabin wanda wato ya ƙarfafa aiki tare Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Wasu kusoshi aro daga Afghanistan sun kai ziyarar bazata a kasar Afghanistan, Pakistan, domin su tattauna da takwarorin su na soja da farar hula kan muhimmancin hada kai ga batutuwan da suka shafi kasashen biyu bayan jerin munanan har-haren Taliban da ma sauran wasu mayakan sa kai suka kai a Afghanistan. Ziyarar ta yau Laraba ta zo ne sa'o'i biyu bayan kiran da mukaddashin sakataren harkokin wajen Amurka John Sullivan yayi wa shugabannin kasar ta Afghanistan cewa akwai bukatar suna tuntuban juna da tattaunawa da takwarorin su na Pakistan samun karin tashi-tashin hankula da ta zoma a Afghanistan shine karuru ta zaman dadda tsakanin hukumomin Afghanistan da Islamabad har zargin cewa mayakan sa kai suna amfani da maboyar su a Pakistan wajen kitsa har-haren da ake kaiwa a kasar. Yau Laraba, Prime Minister Britania Theresa May ta sauka kasar China domin ganawa da hukumomin kasar don bunkasa harkokin kasuwanci da gagarumar kasar mai karfin arziki a Asia gabanin ficewar Britania daga kungiyar tarayyar Turai a baɗi. A ziyarar nata na kwanaki uku, May za ta fara yada zango ne tsakiyar birnin Wuhan kafin ta wuce zuwa babban birnin kasar wato Beijing inda za ta gana da Premier Li Keqiang. Prime Minister dai tana tare da yan rakiya ne har su da suka hada da yan kasuwannin Burtaniya har su 50 waɗanda suka matsu su fada da harkan kasuwancin su da kasar ta China wacce tattalin arzikin ta shine na biyu a girma a dufadin duniya. May za ta gana da shugaba Xi Jinping gobe idan Allah ya kai mu. Kana jibi ta kammala ziyarar nata idan Allah ya nuna mana.
Labaran duniya kina aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tabbaran fara rahotannin namu daga jihar Niger a tarayyar Najeriya inda a sakamakon yadda matsalar yin garkuwa da mutane domin neman kudin fansaki kare ta'azzara a jihar, majalisar dokokin jihar ta gayyaci kwamishinan yan sandan jihar domin yayi mata bayani akan matakin da suke dauka. Daga Amina, Mustafa Nasiru Batsari yayi kuma da karin bayani.
Majalisar dokokin jihar Niger a Najeriya ta gayyaci kwamishinan yan sandan jihar domin yayi mata bayani akan matakan da rundunar ke dauka game da matsalar yin garkuwa da mutane domin neman kudin fansa da ke kara ta'azzara a jihar Niger. Majalisar dai ta ce satar mutanen domin neman kudin fansa musamman a yankunan Sarkin Fawa da Fandogari da ke can kan iyakar jihar Niger da Kaduna yana matukar tayar da hankalinta. Honorable Shaibu Liman Iya shine shugaban kwamitin labarai a majalisar, yayi bin karin haske ta wayar salula.
Maganan gayyatar shi kwamitin yan sanda shi ma wannan majalisa ne gaba daya ta gani da ya kyautu a gayyace shi kwamitin yan sanda ya zo ya sadu da yan majalisa saboda akan maganar matsalar tsaro ta shafi jihar Niger ne gaba daya.
Kakakin yan sandan jihar Niger ASP Abubakar Dan Inna ya ce a lokacin da na kira shi takardar gayyatar kwamishinan bata isa wajen su ba, amma ya ce duk da haka suna da abun shaidawa majalisar akan sha'anin tsaron jihar kamar yadda ya yi karin bayani.
A yanzu dai ma suka jadda mun ka abun da aka muna communication.
Wato har da ya sako bai kai wurin ku ba.
Ya wata ku bai kai wurin mu na gayyatar majalisa, amma idan ya zo wurin mu ai kwamishin rage ma kwamishin ai zai tsoron yan majalisa.
Wato zo wurin mu da kuna da abin da za ku gaya musu.
Eh to ba sai mun je mun kusa nan mu ji tambaya da za su mun san mu an samu su.
Eh to ba ku da gayyata ba. Da abubuwan da za ku gaya musu.
Ko a makon jiya ma rundunar yan sandan ta nuna wa manema labarai wasu mutane 13 da ta ce tana zargin su da kwarewa wajen yin garkuwa da mutane tare ma da yi masu kisan gilla, a ciki har da wani mai suna Lawai Kwali da aka ce ma shine shugabansu. Ga abin da ya shaida mun a lokacin,
lawai kwali
lawai kwali ka san abin da ya kawo kana mene ne ya kawo kana
laifi ne
laifin mi kenan
eh
laifi mi kenan
laifi ne na kashe mutane
mutum nawa ka kashe
tun wanda aka fada shine
eh fada da kanka mutum nawa ka kashe
to an ne kimanta haka na yi ƙarya saboda me kuna son fadi gaskiya ne ko ba haka bane ni in gaggawa dai kai ido na wai na kashe Allah shine zai bai na wannan abu
kai mutane nawa ka sa aka kashe baya zuwa yanzu
tai sun shi suna da yawa
kamar sun kai nawa 30 ko 20
dan aje dai 30
30 kai ka sa aka kashe yaran ka suka kashe to me yasa kake kashewa
laifi ne
me yasa kake suke kashe
kuskure ne
a yanzu dai ranar litinin mai zuwa ne ake sa ran kwamishinan yan sandan jihar ta Niger zai bayyana a majalisar akan wannan matsala Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina, a Najeriya.
Jallaba fi girma, gyara jallaba fi girma. Jallaba fi girma.
To Allah shi kyauta, gaida Mustapha Nasiru Batsari. Har yanzu dai muna Najeriya inda ƴan ƙasar suka fara mai da martani game da kiran da ƙungiyar Yarbawa Zalla ta yi wa ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali. Da ya sauka daga mukami yayin da wasu ke ganin kiran bai dace ba wasu kuma suke ganin yana bisa turba wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya aika mana da ƙarin bayani
a wani taro na manema labarai a birnin Akure ta jihar Ondo ne dai kungiyar ta Afenifere ta yi kira ga ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali da ya sauka daga kan mukaminsa da kuma kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya gyara a tsarin jagorancin shugabannin tsaro na kasar ta yadda kowane bangare na Najeriya zai samu wakilci a shugabancin rundunonin tsaro daban-daban da ake da su a cewar kakakin kungiyar Mr. Yinka Odumaken akwai gyara dangane da yadda harkokin tsaro ke tafiya a Najeriya musamman ganin yadda ake ci gaba da fadace-fadace a jihohi daban-daban na Najeriya musamman ma dai fada tsakanin Fulani da makiyaya a jihohin Benue da Nasarawa da Taraba da kuma Adamawa wanda inji kungiyar yakicinyewa to kome dai ne ra'ayin masana harkokin tsaro game da wannan kiraye-kiraye da kungiyar ta Afenifere ta yi wa shugaban kasa na yin gyara a harkokin tsaron kasar tambayar kenan da nayi wa Alhaji Fatima Alfa Usman tsohon jami'in sojin tsaron Najeriya
ni a nawa matsayi gaskiya bai dace ba yanzu ba waye ne shugaban chief of defense staff ai bai rame ne to me yasa ba su ce ma shi chief of defense staff ya sauka ba to gaskiya ba su kyauta ba da wannan furucin da suka yi ya kamata su karfafa wa Mansur Ali ma ake ayyukan da ya shayi ne ai kowa in sun je Maiduguri za su sani su tambayi wanda suke Maiduguri ba zaman lafiya Maiduguri amma yanzu alhamdulillah an samu zaman lafiya kuma da shi ya kamata ma su yi dan mu san cewa dukan Najeriya in uwan mu ne
kungiyar ta Afenifere a cewar shugaban kungiyar Ayo Adebanjo akwai bukatar gwamnatin Najeriya ta aiwatar da tsarin nan na yiwa Najeriya garan bawul to sai dai a cewar wasu ƴan Najeriya matakin kungiyar na yin garan bawul ga harkokin tsaron Najeriya yana kan turba
magaran da Afenifere ta yi a sakin din Minister of Defense ta faɗa ra'ayinta ne kuma ba su za su implementin din wannan kira da suka yi ba sun dai faɗa ne watakila kuma ko suna da dalilan su to suna da wani dalilai akan sai su kawo dalilan su idan dalilan kwarara ne abu sai a duba a gani yin abin mai yiwuwa ne kuma sai a yi
wannan magana da su a Afenifere suka yi akan maganar cewa shugaban kasa ya kuri a ministan tsaro kuma sauran mutanen da yake gani sun ki su gabatar da aikin su yadda ya kamata mu nan mutanen arewa mu ne ya kamata kuma ya cancanci mai wannan kira domin me saboda har yanzu abin da ya shafi tsaro din nan babu cigaba a cikinsa
mahalarta wannan taro na kungiyar ta Afenifere da aka gudanar a birnin Akure ta jihar Ondo dai sun hada da Robin Folaranti da Olufalaye da Shola Ibisani da Kulle Olajide Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos
To a gaida Babangida Jibrin to bari mu kammala rahotannin namu a jamhuriyar Niger inda kungiyar masu aikin tuhuma a Maradi ta tsayar da aiki na wuni guda domin ta nuna rashin jin dadinta ga yadda kamfanin gidan wutar lantarki ya kara farashi dangane da dokar kasar ta haraji daga Maradi Manisha Aibu ya kai kuma da karin bayani
a Maradi gari masu mashin ko kuma tahuna sun tsayar da aiki ne guda sabilin karin kudade da kamfanin gidan wuta ne ya lakaye musu abin kuma na nasaba da dokar nan ta kasa ta biyan haraji. Hakan sashin ta baki Malam Isa Kabuwai, sakatare na kungiyar masu tahuna a Maradi. Ko kaka suka ji da wannan tsaiko ya samu karbuwa a cikin gari?
Mu tun kare shi da muke nan war muke ta yawo. Tunda duk man yawo da mu taba gane mu tarba shin guda bo dake budaro na aiki.
Zuwa ya za ku yi talaka kenan masu kai na kasure da sarosu.
Tunda ga amma ai da mun ga talaka ce ta shafa mu a cikin talakawa ne kuma tare muke da su ko kuka kai ce muke. Kuma wan kara muke su ba mu shi ban damu da wata man wa da mu cuce talaka sanan ma talakawa ne. Tunda kai ba mashin mashin ke gare ka bare kilan kusan kake kace ga abin ka ba yaro. An ka zo yaro ya sha kilo kaza kaza ba ya baka.
Duk kasa ce an kara haraji ai za a ce kuma ta shayi ku.
To an ta da shawar ta mu wajen kwantar ne ko yanzu amma da kwantar ka in ka shiga kishi na ɗayan ka shiga kishi na biyu akai kishi na uku ya karuwa inda zaka biya shi dala 10 wani abai akwai kishin zaka biya kai ka biya shi 26 kai kanka mai tura kilo
kun gana da Nijelak
su Nijelak sun san da wannan matsayi abun ya wuce su ne su ma sun ce sa su akai su ka wake na abun ne kamar ruwan dare ne su ma gare su
da ji wannan labari gidare da Amurka ya garziya a ofishin kamfanin gidan wuta Nijelak domin tantance abin da ke nan ya sajin ta bakin commissioner kamfanin gidan wuta Alhaji Maman Abdurrahman inda yace abun ko ya fuka kan shi tun doka kasa ce amma su jira su gani
abin da baka gani ba ya za kai kai korahin shi yanzu nawa ne aka kara musu kaga ba su iya cewa gashi wannan factor din tasu da kaza suke biya yanzu kuma ta zama kaza na ɗaya kenan na biyu kuma wannan korahin da suke yi doka ce ta kasa dun aka ce doka ce ta kasa kuma ai tsabi kowa da kowa ai sun san sarai ba Nijelak ba ce ta kinkaro ta
kamar suna neman gyara ne misali director
yo ni na iya gyara doka ya zan yi gyara doka kai ma ba rigimar ka ba
a bangaren talakawa masu kosai yan sarrafa fura-fura ya zuwa masu gidaje ya suka ji wannan tsaiko na masu aikin tahuna
tunda za a je markaɗe da ake mashi tiya dala 10 ake mashi yanzu aka ƙara aka ce sai man kai 15 wake aure da markaɗe mashi dala 20 yanzu aka ƙara aka ce sai man kai 25
to kenan ba kosai kun ba to
sai ba kosai ba
yanzu me za ku ci ku riyali
in ko shi ka hako maka mu da mana hata Allah ne ka kawo sassanci wannan harka
tun jiya na sai aka sura mana masara yanzu tunda sai ya waki ba inda muna nan muna dibi mu gani in Allah ya sa mun samu dan abin da za mu sayan shinkafa to mu sai mu samu bare gwamnati ta je ta san abin da ta aza wannan
Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Niger
to madalla a gaida Shaibu Mani to har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogon muna cewa karfe 10:17 kafin shirin mu na gaba ga wannan sanarwa
Assalamu alaikum jama'a aure mai nagarta ana gina shi ne bisa tubalin gaskiya da amana amma akan samu sabanin hakan inda yakan haifar da mutuwar auren ko ma fitinar da za ta sa su ga kai ba za su huta ba maududin mu a dandalin fadi mu ji na wannan mako shine auren ƙarya shin me yake sanya wasu matasan tunanin yin irin wannan aure na yaudara me yake sa wasu yin aure ba tare da zurfafa bincike akan waɗanda za su aura ba ta yaya zaka gane ka kuma gujewa fadawa cikin hannun masu irin wannan dabi'a ku ziyarci shafin mu na Facebook @voahausa.com domin bayyana ra'ayoyinku da ƙarfe 6 na yamma agogon Najeriya da Niger ni Aisha Mu'azu zan kasance da ku a dandalin mu na fadi
kuma da Allah yanzu kuma sai a gyara sama gashirin mu na gaba
imma ba ta da rago
Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago shirin da muka saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka shigo na Amurka domin neman sauyin rayuwa yau ma shirin yayi kicibiz ne da wata ƴar Najeriya da ke zaune a jihar Texas kuma bari mu bar bakwar ta mu ta gabatar da kanta da kanta
sunana Zainab Ahmed
Zainab Ahmed a ina yake zaune a nan cikin Amurka
ina garin Texas Dallas Texas
garin Texas tun yaushe kika zo a America ko kuma tun yaushe kike a wannan gari na Texas
2010
tun 2010 kike nan yau wurin shekara na 8 kenan kike
haka
me Zainab ke yi a Texas ita kai ta zo koko ta zo da wani ne koko da iyali ta zo
na zo da iyali na da mijina da yara ne
to
eh
tun wannan lokacin kuka zo nan kenan
eh haka
to bari tun dai ba da mai gida muke hira bari mu ce Zainab wani aiki take yi tun lokacin da ta zo daga wannan lokaci kawai yanzu
eh ina duba tsofaffin mutane
tun daga lokacin da jikaru
kina aiki
eh kina aiki
a asibiti
a nan Texas
eh a nan Texas
to da yake da me da kika zo tare kuka zo koko dai ya riga ki zuwa koko ce kika fara zuwa kafin
eh mun zo tare mun zo rana daya ne
a kun zo rana daya ne
eh da yara na biyu to Allah ya sa ya ba mu guda biyu kuma a nan
to kuka nemi zuwa nan koko dai ya akai har kuka samu kuka zo nan dun na san kaman zuwa nan wasu na cewa samun takardar izinin zuwa yana da wahala ku ya kuka samu takardar izini har ku biyu mata da miji
ni apply lottery so muka zo muka samu da muka samu izini muka shigo
oh wannan abin da ake yi na
visa lottery
to sai kuka yi nasara to amma iyaka na san cewa in mutun ya samu wannan daman shigowa din na wannan garabasan sai in ka san wani su dai gwamnatin America za su baka dama ka zo daman kun san wanne da kuka zo kuka samu wuri kuka zauna tukunna ko koya akai har kuka samu wurin zama tashi
eh muna da mijina yana da iyalin shi anan yana da su iyalin shi anan
wasu ƴan uwan shi
ba tare da su sai yana da ƴan uwa anan
koko
an zauna tare da su muka samu aiki muka tare kudin ka ce cikin mu muka nemi gidan mu
to ashe ba wahalan samu aiki na America kenan
eh in kace ka dan je dan makaranta kamar ka je dan makaranta kai kamar dan CNA kamar a kiran shi satisfy not
eh
in kai kamar 2 week or 6 week course haka
eh
kika dan samu dan aiki ne dan skill
na dan dama
ne dan dama
to ashe su zai na
ba amma ba wuya dai samu aiki dai ba wuyan samu aiki
ba wahalar samun aiki nan
a'a
to tun da su zai na suka zo sun koma gida Najeriya sun je gida Najeriya kuwa
a ni ban ce ba amma mijina yana zuwa kowane shekara yana zuwa Najeriya
to ke America ya minti dadi kenan
a'a yaya saboda yaya da makaranta ka san sai ticket zuwa koma gida ba kadan ba so ina da yara hudu
eh lalle ka
ba kudi kadan ba ke
gaskiya tun da tawaga ne to amma Zainab yanzu shekaran ki 7 kun shiga na 8 ya kika ga rayuwa a nan America tunda yanzu kin zama kusan a ce kin zama ba America idan kika kwatanta rayuwa nan da rayuwa
America ba wani damuwa in ka bi dokan kasan ba damuwa in ba ka yi anything ba ka je ka sa aminka a wurin da bai kamata ka sa ba damuwa rayuwa yana da very easy yana da kyau waya ya fi kyau ma yara to da nan
me yasa kika ce haka
eh
me yasa kika ce haka na
kamar yanzu a America ko yara na suna zuwa makaranta ana ba su abin government yake biyan komai ba ma biyan komai ba ma biyan makaranta ba ma biyan kudin abincin yara
to ba makarantan kudi
eh akwai makarantan kudi dai amma saboda ana akwai iri dai wanda kake so ne zaka je in kana so ka je wani ake biya kana da kuɗi sai ka ce in kana so na gwamnati sai ka ce
to akwai bambanci ne da na gwamnati da na kuɗi a ganin
ba wani bambanci makarantar gwamnati ma ya fi ana koya musu sosai ma ya fi ma ake biya
to mun ji maganar makaranta to sai kuma me ne ne ke ganin yana sa America ko ta sa America ce take daɗin zama abubuwan jin daɗi kuma misali kamar a ce hanya kamar a ce asibiti yawwa eh
aiki ba biyaka ba a ce yo ba biyaka wata ɗin ba baka ba biyaka wannan ba a'a inda kai aiki za biyaka
ba a je ka dawo ba bashi
ba bashi
to
kuma inda kake aiki kana biyan kudin gidanka kana biyan kudin ruwanka ba za a dauka maka wuta ba ba mu taba gan ce an dauka wuta ba ko so daya
tun da kika zo
tun da na zo
kash Zainab dakata a nan a cikin shiri na gaba kin ci gaba da yi muna bayani masu saurare a yau ma nan shirin zai diga aya amma dun ba kwarta mu Zainab Ahmed da Julie Gresham da ta daidai ta sautin shirin ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Raga babu sa she raga babu
Dan aiwa kenan da shirin himma. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta email.
Sakon farko ya fito ne daga Sufiyan Gumal Zangon Daura. Yace assalamu alaikum VOA. Ya kamata shugaban EFCC Ibrahim Magu da kai dauki ga hukumar Road Safety don kawar da zaluncin da ake wa kananan ma'aikata. Nazartare masa albashi mai yawan gaske da suke yi. Sai sakon Tanimu Inuwa Zangon Buji da Awali Inuwa Zangon Buji suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Muna roƙon gwamnatin jihar Jigawa da kuma gwamnatin karamar hukumar Dutse da su taimaka su gina mana asibiti a garinmu na Zangon Buji. Da ƙarshe muke fatan sakonmu ya isa ga kunnuwan waɗanda muka yi domin su. Martanin da gwamnatin jihar Kano ta mayar wa tsohon gwamnan jihar Sanata Rabi Musa Kwankwaso akan soke ziyarar da sanatan yayi zuwa jihar. Ya nuna cewa gwamnatin jihar ba ta neman zaman sasanci da tsohon mai gidan nasu. Wanda hakan san bai kamata ba kasancewar ita fitina bacci take yi kuma Allah ya la'aji mai tayar da ita amma fa kada su manta akwai ranar kin dillanci sako daga Muhammad Salihu kauran namo da zamfara sai sakon hadin gwiwa daga Adamu Aliyu Gulde da Atam mai garan keke a kasuwar Dambuwa daga jihar Borno suka ce matakin hana tafiye-tafiye da kananan hukumomin kwandiga goza Dambuwa da Bama zuwa birnin Maiduguri da mahukuntan jihar Borno suka yi sabili da matsalar rashin tsaro mai inganci abin yabawa ne kwarai da gaske sabili da harharen yan bindiga sai ƙara kazanta yake yi Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna kira ga shugabannin jami'an APC a Najeriya da su sa baki don sulhunta takaddamar da ta kunno kai a jihar Kano tsakanin Sanata Kwankwaso da Gwamnati Ganduje. Domin ci gaba da wannan takaddamar ba zai haifar wa da jami'ar Dami Ido ba. Duba da yanda ranakun zabe ke karatowa. Sako daga journalist Ahmed Sale na fada da Bafadi Suleiman na fada da Hussein Abba Dambam.
Ta gaida Safina ta sa da sodangi da wasiƙun masu sauraro. Kafin mu kammala shirin namu galadan da takaitaccen labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira da a samu haɗin kai. Kana ya bayyana irin nasarorin da yake ganin ya samu ta fuskar tattalin arziki da manufofin ƙetare. Yana wannan magana ce dai sa'ilin da yake jawabin sa na farko a halin da kasa ke ciki a zaman haɗin gwiwa na majalisun dokokin Amurka. Yace yau ina kira da mu jingina dukkan wasu bambance-bambancen da ke tsakanin mu mu rungumi aƙida guda domin samun sukunin sauke nauyin da ke kanmu na mutanen da suka zabe mu. A jawabin sa na tsawon minti 80 Trump ya buƙaci ƴan majalisar dokokin ƙasa da su amince da kudirin nasa na yin garan bawul ga dokokin shigar fice da inganta kayayyakin more rayuwa. Sai dai kuma a wuri daya ƴan majalisar dokokin Amurka sun yi tsokaci kan wannan jawabi na shugaba Trump wanda yi na zama haɗin gwiwa na majalisun dokokin biyu waɗansu suna yaba lafazin sa a aiki tare yayin da wasu kuma ke cewa yayi amfani da jawabin wajen fayyace dalla-dalla irin batutuwan da kasar take fuskanta dan majalisar wakilai daga jami'ar Republican Ryan Castillo yayi kira jawabin na shugaba Trump a matsayin na ci gaba Wasu kusoshin tsaro daga Afghanistan sun kai ziyarar bazata ga kasar Pakistan domin su tattauna da takwarorin su na soja da farar hula akan muhimmancin hada kai ga batutuwan da suka shafi kasashen biyu biyo bayan jerin munanan harharen Taliban da ma sauran wasu manyan mayakan sa kai so kai a Afghanistan din ziyarar ta Laraba ta zo ne sa'o'i biyu bayan kin da mukaddashin sakataren harkokin wajen Amurka John Sullivan yayi wa shugabannin kasar ta Afghanistan.
Masu sauraro anan zamu dasa aya sai kuma can anjima da daren Allah kai mu da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger da Cameroon da Chad wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada da bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Rob McLean Ibrahim Jarmeki cewa a huta lafiya ga tawagare da gaba ta iso.